à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwani na Jamhuriyar Nijar akan mitoci 16-21-25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu Haruna Bamban bako ne ya kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwani Jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai saboda annobar coronavirus da take garbi ma'aikatu da dama a kasar Amurka ciki har da wadannan sassa na babbar headquarters mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin da zamu gabatar muku a halin yanzu za ku ji dalanda suka farashin naira ke kara yin a daidai lokacin da darajar dala ke kara tashi sama sosai a Jamhuriyar Nijar hukumar sadarwa ta CSD na ci gaba da bayar da jarida da ƴan siyasa horo game da yadda ƴan siyasa za su yi amfani da kahohin yaɗa labarai a wannan lokacin na yakin neman zabe. Har yanzu dai a Jamhuriyar ta Nijar gaban tsarin ƴan Nijar su kirre ƴan Nijar turazan rashin jihar Agadez ya bayyana irin ci gaban da aka samu a shekaru hudu da kirkiro wannan tsarin. Akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma dukkan wannan zai zo muku bayan na maida ku a Washington DC domin ku saurari labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran yau dinnan Talata Burtaniya ke kaddamar da aikin rigakafin cutar COVID-19. Ma'aikatan bangaren kiwon lafiya na kasar da mutanen da ke gidajen kula da tsaffi da masu kula da tsaffin yau Talata za a musu rigakafi na farko da kamfanin haɗa magungunan nan na Amurka Pfizer da kuma BioNTech na Jamus suka kirkiro tare. Za a fara aikin rigakafin ne yau Talata kusan makonni biyu kenan bayan da hukumar tantance magunguna ta gwamnati ta tabbatar da ingancin rigakafin wanda ya sa Burtaniya ta zama kasar yammacin duniya ta farko da ta shirye yin rigakafi ma mutanenta da yawa. Wannan amincewar ta samu ne ƴan makonni bayan da kamfanin haɗa magungunan na Pfizer ya bada sanarwar cewa gwajin ƙarshe ya nuna cewa ingancin rigakafin ya zarce kashi 90 cikin 100. Burtaniya ta karbi zubi 800,000 na rigakafin Pfizer da BioNTech ranar Lahadi wanda shine kashi na farko na zubi miliyan 40 da ta siyo daga kamfanin Pfizer. A halin da ake ciki kuma, daraktan sashin kai daukin gaggawa na hukumar lafiya ta duniya da WHO jiya Litini ya ce yawan yaduwar cutar COVID-19 a Amurka da ban mamaki ganin irin ingancin fannin lafiyar da kasar ke da shi. A yayin taron manema labarai da aka saba yi ranar Litini, Mike Ryan ya ce salisun masu dauke da cutar a duniya a Amurka suke. Wannan annoba na wahalarwa a Amurka ta yadu sosai, al'amarin da a kashin gaskiya da ban mamaki ganin mutum ɗaya zuwa biyu kan mutu cikin kowane minti guda a Amurka, kasar da ke da tsarin lafiya gawurtacce kuma ingantacce da kuma matukar kwarewa ta fuskar fasaha, a cewar Ryan. Director General ɗin hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce har yanzu hukumar bata samu haduwa da kwamitin shirin karɓar mulki na zababben shugaban Amurka Joe Biden ba. A baya a cikin wannan shekarar gwamnatin Trump ta bayyana shirinta na yanke hulɗa da WHO, tana mai cewa WHO ɗin ta zama ƴar koren China kuma ta zama mai almundahana. Biden dai ya nuna aniyarsa ta maida hulɗa da WHO. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson da shugabar kungiyar tarayyar Turai na shirin ganawa ta kike da kike don su duba su ga ko za su iya cimma yarjejeniyar cinikayya ta dab da kurewar lokaci, a cewar jami'an gwamnati jiya Litini. Johnson da shugabar hukumar zartaswar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen sun faɗi bayan wata tattaunawa mai tsawo ta wayar tarho cewa har yanzu akwai sabanin ra'ayi sosai a wasu muhimman batutuwa uku. Sun ce suna shirin tattauna bambance-bambancen su a wani taro na kike da kike a Brussels cikin makonni masu zuwa karo na biyu kenan da shugabannin biyu suka tattauna cikin sa'o'i 28 yayin da wakilan tattaunawar yarjejeniyar cinikayyar su ke ci gaba da ja'a tattaunawar da ta cije a Brussels. Wata dambarwar siyasa a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, kasar da duk shekara ke fama da tashin hankali, ta daɗa tsanani jiya Litini, ta yadda har 'yan majalisar dokokin kasar suka yi kace-kace da zauren majalisar, bayan da shugaba Felix Tshisekedi ya tashi rusa gwamnatin gamayya mai tangal-tangal. Dama gwamnatin Tshisekedi ta kasance cikin rudani. Ta yadda mambobin majalisar dokokin kasar da ke goyon bayan wanda ya gada Joseph Kabila mai dimbin tasiri waɗanda suke da kujeru sama da 300 a majalisar mai adadin mambobi 500 ke dada sa kafar wando guda da magoya bayan shugaban. Ranar Lahadi Tshisekedi ya ce yana shirin kafa wata sabuwar gwamnatin haɗaka, sannan ya yi gargaɗin cewa idan ya zama tilas yana ma iya rusa majalisar ya sa a gudanar da sabon zaɓe a wannan ƙasar wadda tashe-tashen hankula da kuma almundahanar da aka shafa shekaru gwammai ana tafkawa suka galabaitar. Barka jiya Litini ta sa sunan Najeriya cikin jerin sunayen ƙasashen da suka gaza ta ɓangaren 'yancin addini, wanda hakan ya share fagen yiwuwar saka ma Najeriya takunkumi muddin dai bata kyautata al'amuranta ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ayyana kasar ta Najeriya wacce kawar Amurka ce a karo na farko a matsayin abin da ya kira kasa mai wani takamaiman abin damuwa game da 'yancin addini kamar irin kasashen da suka hada da China, Iran, Pakistan da kuma Saudiya.
Labarun duniya kenan muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A halin yanzu kuma sai taskar rahotannin da muke dauke da su, inda zamu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya ɗan kwanakin nan farashin naira ne ke ƙara yin ƙasa a daidai lokacin da darajar dala ke ƙara tashi sama sosai. To me ke kawo tashin farashin dalar? Tambayar da wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Hassan Mena Kaina yayyewa wani masanin tattalin arziki a tarayyar ta Najeriya Dr. Sabiu Sani Bariki.
Abin da ya kawo hauhawar farashin dala kuma ya sa naira take ta ƙara faduwa ƙasa dalilai guda biyu ne. Dalili na ɗaya shi ne wato wannan annoba da aka shiga ta coronavirus. Ka san in kun tuna lokacin da duk kasashen duniya aka rirrife sanda corona ta tsanani, har mu ma nan Najeriya duk mun rirrife, ba a ko ina kowa baya fita, ba a sallar juma'a, ba a zuwa kasuwa, ba a zuwa bai, ba a zuwa komi ba a yi. So duk wata harka ta tattalin arziki an daina yin ta. To kuma ka san ita Najeriya dama tattalin arzikinta ya dogara kaso kan ne akan man fetur. Duk wani abu da ake takamaimai a Najeriya duk kuɗin da kaga ana kashewa to kuɗi ne da ake samu idan an saida ɗanyen man fetur a kasuwar duniya. To a wannan lokacin kuma farashin ɗanyen man fetur ba wai sai da ya faɗi ya koma ƙasa warwas ba ne, a'a sai da ya koma abinda Bature yake ce ma negative. Shi negative in aka ce abu ya zo ƙasa to ya dubu akan daddare ƙasa ya faɗi ya ƙasa kenan. To idan ya tafi negative kuma kamar kayi rami ne kuma ya ko ya faɗa rijiya, kamar a ce an faɗo ne daga dabino an zarce rijiya, abinda ya faru kenan. A lokacin nan kai da kake da ɗanyen man ma sai ka biya kuɗi ma a kwashe maka shi.
Faɗuwar darajar naira da kuma hauhawar dala ɗin yana da alaƙa ne da farashin kayayyaki a kasuwanni?
A'a, shi faɗuwar darajar naira ai gaba ɗaya ita darajar naira ai farashin man fetur ne yake rike da ita. Sai ka sai da man fetur wannan ɗanyen man fetur ka samo dalolin ka kawo, sannan ita kuma Central Bank ta rika bayar da dalolin ana canza da naira. To kaga idan dala ta yi ƙaranci farashin ta zai sama, idan kuma dala ta samu da yawa farashin ta zai ƙasa. To shine yanzu dalolin ne babu isassu saboda ɗanyen man fetur ya faɗi, babu kuɗin, babu dala, ba ta shigowa yadda ya kamata, buƙatar dala kuma ta ƙaru.
To doctor, idan muka duba yanda farashin kayayyaki suke a kasuwanni da kuma irin yanda dalar take hawa, menene sakamako haka akan farashin kayayyaki a kasuwanni?
Eh to ai dole ya shafi farashin kayayyaki, domin duk abin da za ka yi a Najeriya sai ka haɗa da abubuwan da ake shigowa da su daga ƙasashen waje. Duk in ka shiga kasuwannin Najeriya duk kayayyakin da kake gani fa ba fa anan ake yin su ba. ba kashi 70% gode su ake so saboda haka idan dala ke karanci naira ta fadi to dole farashi waɗannan kayayyakin ne tsada kuma kayayyakin amfanin gona na san zaka ce to ai su ba shigo da su ake
banne
za su ma suke
tsada kwarai kwarai da gaske
to su kuma abin da yasa suke tsada abin da muke nomawa a Najeriya ai kaga yanzu kaka ce da kaka ne yanzu ya kamata a ce yanzu an yi kaka hatsi biyu ya fito daga gona farashin shi ya sauka
haka
to abin da yasa banne farashin bai sauka ba saboda kaga duk an rufe boda an hana wani abinci daga kasashen waje ya shigo sai wanda muka noma a nan din to kuma mu fa mutum miliyan fiye da 200 ba mu iya noma abincin da zai ishe mu a Najeriya saboda har yanzu fa kana zancen ne fa noma fa da fartanya da hauya wanda ake dukawa irin noma wanda ake cikin zamanin shehu dan hudu
ina mafita me abin da ya kamata gwamnati ta yi domin a samu bakin zaran
aiko shi ne mafitar da game da misali farashin abinci da yake kan hawa shi ne kamar yadda na ce maka a duba statistics abinda kuke kira alkalama da hausa a ga menene yawan capacity dinmu a nan Najeriya yawan abinda muke iya nomawa sannan kuma menene yawan bukatunmu na abinci to inda bambancin yake sai a shigo da shi saboda a tabbatar cewa yunwa ba ta fada ma kasa ba idan aka bari yunwa ta fada ma kasa ka gani bala'i zai sami kasa wannan shine a bangaren farashin abinci da kayan gona da sauransu sannan kuma shi can bangaren farashin dala da faduwar darajar naira to shi kuma abu ne wanda ba za ka iya maganin shi a kusa-kusa ba abin da muke kira short run baya da short run solution domin kamar yadda na faɗa an dogara ne da sai da sanyan man fetur a tambika wanda za ta taimaka ma naira idan akwai dala da yawa naira sai ta daraja idan kuma dala sai kaɗan naira sai ta faɗi to sai an farfado da masana'antun ƙasar kuma an sanya mutane a kan abin da muke kira turanci productivity
daga tarayyar Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda a da magaram hukumar sadarwa ta kasar CSC ta soma baiwa 'yan jarida da 'yan siyasa horo game da yadda 'yan siyasar za su yi amfani da kawun yaɗa labarai na kasar a wannan lokaci na yakin neman zaɓe kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na wakiliyar muryar Amurka a da magaram Tamar Abari
Wannan horo hukumar ta sadarwa CSC ta shirya shi ne tare da tallafin tarayyar Turai. Dr. Kabiru Sani shine jagoran hukumar ta CSC ya faɗi makasudin ganawar tasu.
Wani tsari ne muka yi don mu zo mu sadu da abokanmu na aiki 'yan jarida da kuma abokanmu 'yan ƙasa da ake ce ma 'yan siyasa. Tun yanzu za a shiga zaɓe, kun san su dai ba su iya takara ba su kwamɓala in ba sun zo bisa 'yan zutu ba. To abin da muke gudu kun san lokaci siyasa ne take ga a samu wani tsokaci ko na ɓacin rai wani ya zagi wani ko a tada tarzoma cikin ƙasa. Nijar rai ƙasa kwanci hankali ce kuma mu duka 'yan Nijar ɗaya ne. An shayin zaɓe ana dibin za a tashin hankali za a zanga-zanga Allah dai na kawo sauƙin abin. To wanga magan muka ci to ba a kwantawa a ce komai daidai zai tahiya. Tun yanzu mu fara diba yanayin za a zaɓe cikin kwanciyar hankali ga an ce 'yan jarida ne ko bisa cikin jaridu ne aka tasa hankali.
A nasu waje 'yan siyasar cewar Hafiz Malam Bashir na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki sun ƙaru da sanin wasu dokoki wanda ba su sani a baya ba.
Wannan taro ya ba mu damar ƙaruwa da abubuwa da yawa. Sakan dokokin da suke ba 'yan jam'iyyun siyasa dama amfani da kawoyin watsa labarai na gwamnati da masu zaman kansu akwai abubuwan da muke tsammanin mun sani alhali hali ba mu san su ba amma albarkacin wannan dan zama da aka yi mun karu da abubuwa da yawa wanda yake za mu yi amfani da su game da yakin zaɓe wannan
yayin da shi kuma Salisu Dundai na jam'iyyar adawa ta RDR can ya ce bin waɗannan dokoki na CSC za su taimaka wajen gudanar da zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali da lumana
gaskiya wannan dokokin idan za a bi su ka'in da na'in to ba a samun wato cewa wani dan siyasa ko wani parti na siyasa zai wanda zai ce a shi 'yan jarida ko na gwamnati ko masu zaman kansu ba su kyautata mai shi ba dangance da wato campaign da zai ko dangance da wasu abubuwa da yake so ya zamanto an ji shi a radio an gansa a tele an shuware shi
Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger inda shugaban tsarin nan na ɗan Niger su ciyar da ɗan Niger turazan rashin jar a Gadas Lawali Arzika yayi bitar irin ci gaban da aka samu wajen wadatar da jamhuriyar ta Niger da abinci a shekaru hudu da kafa wannan tsarin ya kuma fara ne da bayyana muhimmancin wannan tsarin
ita wannan kusa ta yan kasa ce yan kasa ba proje bane ba program bane a tsari ne domin mu fudda kasar mu da cikin wannan halin da kullun sai mun zura hannu a ban mu saboda kasar duk kasar da ke neman abinci wajen wata kasa ba ta ke komawa alhali in ka dauki kasar ta mu ba abin da muka rasa domin mu noma mu ci da kanmu da kanmu muna da kasar noma muna da kayan aiki muna da technician muna da iri muna da maza kaje ni ku ga ruwa to duk wannan abu da na wadi wanda ya kamata ne a ce an tanada domin noma to duka Allah ya bamu su cin kasan mu zai hana mu noma mu shirye kanmu amma mu shirye su haka ne ko lokacin yake su mutane su gane ba ana neman bayan kasa shi kasa a taya dauku buwan ci ko buwan masa ko a zo a raba mu a'a tsari ne aka wanda lalle in muka bi shi za mu ci gurin to shine musa an kasa ji an kasa gurin duka wannan abin da proje suke yi anan cikin ha aga da muna da proje proje da yawa to su wannan projen aikin da suke yi shine shi hudu wannan musa tunda dai duka cikin aikin suke yi kaga suna yin aikin kashe hakoko da yaki da hamada suna aikin tono ruwa suna bada iri suna bada takin zamani suna bada kayan aiki kaga ne ko shi za bada horo dukkan wannan shine ai tanadin noma da kiyo domin mu bunkasa noma mu bunkasa kiyo kenan mu samu abinci da ruwan da muka sha to shine fasa aikwa kaga ne ko to shine ake so a gane mutane shine sai ɗan kasa ce ɗan kasa kenan dukkan mutane su a ran su kiyo proje proje su kenan su aiki su ne aka ba na rushin huda wannan wasa'a da service technique tun kaga duk aikin da duk mutanen ka jiko suke samu in hanyar proje ne in hanyar program ne in hanyar sai technique ne to duk da a shin hudar da wannan sa'a ta shugaban kasa kuma alhamdulillah na tamma dai ga bayan da muka yi mu dai kalisan da muka yi lalle kai ci maka dai sai mu ci alhamdulillah eh lalle akwai wasu kan kurakurai kamar wannan matsala idan da san da muke samu shi kuma abu ne Allah ya kawo shi amma duk da haka bai sa da kahun ba tun mun an ɗauki matakai domin kan mutane su shiga cikin hannun ba su ikon ba tun da koda ka rasa gonarka an ta baka taimako kenan dai da ikon Allah dai kai maganin rage ci maka rai ka samu ka gane ko to kenan shi ne ke so mutane su gane ke ita wannan musa ta yanzu zai kasa ta kushi komai da komai
masu sauraron mu kar ku sha'afa waɗannan shirye-shirye na musamman na zo muku ne daga birnin kwannin jamhuriyar Niger da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai yanzu ga Abdulaziz Adili Toro dauke da shirin kowa ya bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar
gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirar mu da Malam Buhari Musa dalibi ne a jami'ar Columbia kuma dan asalin kasar Niger ne mazaunin jihar New York da ke nan Amurka ni ne dina analyst ga wanda bai sani ba
to da wanda bai sani ba dai da analyst ka san akwai shi a kashiga iri-iri to yanzu ni dai wanda nake yanzu duk abin da ya kasance wannan company din da mutanen da ke musu aiki to abin ga do information din su
bayanan
saka to mu muke kula da su wala kuma sai kula da su kuma har ka biya su domin muke kula da ita
to ita wannan in ce da wannan sabon fanni ne zan ce na yanar gizo ake magana na screen ka wani irin amfani da yayi ma al'umman mu wanda ke a Niger Nigeria kamar Chad kamar ya za ku amfani da wannan ilimi da kai ka koya nan
to wannan ilimi sai amfani tun da ganin nake yanzu ko da kasar mu ta Niger ba mu kai can ba amma kinan zuwa gaba yanda harkokin da ke ganin su mu ma za mu kai can in mun kai can inda ko wani ko wace society suna amfani da wannan da komai ana sa bayanan ma'aikata cikin computer to wannan za mu iya mun amfani da shi.
Okay, okay. Kana da alamun zaka koma a gida Niger ko ko kana nan?
To a yanzu haka ina nan amma ka san gida ne ba ka yi zaka bar gida ko da kace ko ba kudin da kace ko bar gida ta bar shi amma duk mu dai ni dai gani nake karshe na gida ce.
To yanzu mata musamman in ce a Niger akwai da dama suna da kuzarin koyon wannan sabon ilimi zance na computer science ko matasa a can wajen idan suna so su koyi wannan kira gare ka me kamata mai da hankali a kai.
To wallahi abu da nake kira dai ba mata kadai ba duk wanda ke iyawa amma da ake ta mashi ga fitan mu suna ji abu da yake kamata a zance koyawa cikin da koya mai yara to suna kankarwa tunda anan kaga yara tun suna kanana ake koya musu da cikin makaranta tunda abu ne nan zuwa gaba tukudan duniya haka ne za ta hanyar da za a biya to inda kai yanzu komai a computer za a yi shi.
Haka ne.
Nan ko kaga yan makarya harkar computer ko sai a farka baya.
Na san kana a New York kuma wannan bullar wannan sabon cutar coronavirus tana ta azabi jama'a. Ya kaga yanayin da wannan sabon cutar.
A nan kullum waɗanda ba su da lafiya da wannan cutar karuwa da yake suke. Waɗanda annan ga ransu saboda wannan cutar kuma karuwa suke. To bayanin da nake da ɗan uwanmu a can Niger kai na Afrika ma duka to inda ake ji kowa ya ɗauki matakin da yake iyawa ya rubuta wannan cutar. Mataki shi ne ku yi nesa da juna, ku bar yawan fita, ku zanci wanke hannuwanku, kuma ka a taɓa huska in hantuna ka a taɓa huska.
To ganin ka wani kira gare ka ga gwamnatin Niger musamman ta shugaba Muhammadu Isu akan wannan cutar da ta bullo rayuwar matasa a Niger.
To wannan irin kira da ke gare ni tun da na gani dai har sun war ɗaukar matakai cikin hanya ta kirki. Abin da zan karawa dai sai in ce musu dai sai a taimaki talakawa tun da dai a Niger duk mun sani ba a iya cewa mutane kaso ta tun da wani sai ya wata ne za a samu abincin yau ko na gobe. A yi ta ba da bayani a yi ta taimaka talakawa inda ake yawa don a rage hutarsu balle kuma waɗanda tsohi don su ne wannan abin za ta shawo kwarai.
Da ganin ka kasashenmu kamar Niger ya kamata su Najeriya ya kamata a ce gwamnati ta zo ta fara taimaka ma talakawa kamar ne kankadi ba Amurka an ce mutane ga su biya haya za a ba da taimako za a ba mutane kuɗi za a taimaka mutane wajen abinci. Da ganin ka shugabannin Afirka su ma ya kamata a ce sun ba da nasu taimako akan wannan.
Lallai dai kan ya kamata su ba da nasu taimako. Ya kamata su ba da taimako su taimaki talakawa tun da in ba haka akai ba. Tun yanda aka yi wani sai yawo ya kai kasuwa neman abinci to kuma kasuwa duk mun sani can ne mutane za su yawa to in shugabanninmu suna iyawa shugabanninmu yan suna iyawa abin da ya kamata su yi su taimaka musu in ba a iya yi a taimaka don wata guda in taimakon bako ya ke iya bada sai a bada kowa ya zanna gida ka wannan kadai ne za mu iya bashi wa kan wannan cutar.
To malam Buhari Musa kenan dan asalin kasar Niger mazaunin jihar New York mun gode da ka bamu damar tattaunawa tare da kai a cikin shirin namu na kowa bar gida ka gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda.
Abdulaziz Adili Toro an gaishe ka a halin yanzu Sulaiman Mune Barma ne zai bullo muna domin gabatar muna da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Levanaman wacce ta ruwaito cewa kungiyar farar hula ta rota Nijar ta shigar da kara a gaban wata kotun birnin Paris akan bukatar gudanar da bincike domin tantance zahirin abubuwan da suka wakana a shekarar 2011 lokacin da kamfanin Areva ya hada baki da wasu dillalai 'yan kasar Rasha da Lebanon wajen batar da tarin karfen uranium a kasuwar bayan fage. yare ta ce tuni wasu kungiyoyin kasa da kasa irin su Publicité que vous payez da Tournant la page suka mara wa kungiyar taro ta baya don ganin an gano gaskiyar lamari game da wannan haramtacciyar haraka wace ta janyo wa Ariba asarar miliyan 50,000 na sefa sannan ana zargin wasu jami'an gwamnatin Niger da karbar kudaden kamasho jaridar Lanketor na cewa har yanzu ana jiran jin matsayin kotun tsarin mulkin kasa bayan da wasu ƴan takara suka sake shigar da ƙara inda suka buƙace ta ta janye sunan ɗan takarar jam'iyyar PENDES Tarayya Bazoum Mohamed daga sahun waɗanda za su fafata a zaben ranar 27 ga watan Disamba saboda a cewar su yana amfani da jabin takardar shaidar zama ɗan kasa jarir ta ce wannan haraka wani al'amari ne mai sarƙaƙiya da ya zame wa kotun tamkar wani ƙarfin kafa jaridar Air M4 ta bayyana cewa ƴan bindiga sun hallaka jami'an tsaro biyu sannan wasu biyu sun yi batan dabo lokacin da suka kai hari a ƙarshen mako a gandun dajin Parc National de Doublé dake kan iyakokin ƙasashen Niger, Burkina Faso da Jamhuriyar Benin. Jaridar ta ƙara da cewa maharan sun kona motoci biyu sannan suka arce da wata mota mai dauke da bindiga samfarin Dusset bayan da suka kwashi ganima a rumbun ajiyar harsasai. Mukarkare da mujallar Niger Enter wace ke cewa matsalar tsaro a yankin Sahel wani al'amari ne da ke ƙara ta'azzara a kowace safiya. Misalin yadda abin yake a Niger inda a yanzu haka jihohi akalla uku ke fama da hare-haren 'yan bindiga. Mujallar ta ce yanayin da ake ciki a yankuna irin su Difa, Tilaberi da Tawa wani abu ne da ke buƙatar ɗaukar matakai don ganin matsalar ba ta shafi zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa ba a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a halin yanzu masu sauraron mu za mu kammala shirin ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
A lokacin ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ta kwanan nan zuwa gabas ta tsakiya, abubuwa biyu ne suka bayyana. Na farko shine kwarin gwiwa cewa ƙarin ƙasashe a yankin za su bi bayan baharin da haɗaɗɗen daular Larabawa da kuma Sudan a yarjejeniyar Abraham kuma su daidaita alaƙarsu da Isra'ila. Na biyu shine cewa yankin a dunkule yake wajen gane irin barazanar da gwamnatin Iran ke haifarwa. Da yake magana a birnin Kudus kafin ganawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ministan harkokin wajen baharin Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, Sakatare Pompeo ya ce waɗannan yarjejeniyoyi suna da mahimmanci saboda dalilai masu yawa. Suna da mahimmanci ga duniya baki ɗaya. Waɗannan yarjejeniyoyin suna ɗauke da damammaki ga kasuwanci da cigaban tattalin arziki. Haka kuma waɗannan yarjejeniyoyin sako ne ga masu munanan ɗabi'u kamar jamhuriyar Iran cewa tasirinsu a yankin yana dasashewa kuma suna zama saniyar wari. Kuma hakan zai kasance har abada sai dai idan shugabannin Iran sun canza alƙibla. A wata kuma hira da aka yi da shi a Abu Dhabi a gidan talabijin na Al Arabiya, Sakatare Pompeo ya ce ƙarin ƙasashen da ke yankin za su yi zaɓi a lokacinsu na shiga yarjejeniyar Abraham saboda abu ne da ya dace su yi wa al'ummominsu saboda ƙarin wadatar da tsaro ga ƙasashensu. Ya lura cewa a baya an yi amanar cewa za a samu zaman lafiya ne kawai idan za a iya magance matsalolin da ke tsakanin Isra'ila da Falastina baki ɗaya. Wannan kuskure ne, in ji shi. Ba a fahimci gaskiyar ba. Gaskiyar magana ita ce yanzu ƙasashen yankin tekun fashi da Isra'ila sun amince suna da wata barazana iri ɗaya daga Iran. A wata hira kuma da aka yi da shi a Abu Dhabi da mujallar National Review, Sakatare Pompeo ya jaddada muhimmancin warware rikicin Isra'ila da Falastinu, amma ya ce ba za mu iya saka ido ba kamar yadda muka yi tsawon shekaru 40 kuma mu bar rikicin ya zama sharaɗi ga ƙara inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sakatare Pompeo ya kira yarjejeniyar Abraham alama ce ta makomar gabas ta tsakiya. Sakataren Pompeo ya ce ta ɗauki aikin Amurka da shugabancinta kuma mun yi haka lokacin da Amurka ta kasance jigon alheri a faɗin duniya. Cika har da gabas ta tsakiya wasu ƙasashe za su so su kasance tare da mu kuma za su yi zaɓin da ya dace, ciki har da zaɓin yin hulɗa da Isra'ila don cigabansu. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Niger ta taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.